مهما اتفقنا في مواقف نختلف، هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف. وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا، رأيك ورأيي ما هو ذنب نقترف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما سرروا بركم كدا كسن شواد مؤسسكم ونشرين وسمى da za mu kawo muku da shugabanci cibiyar yada addinin musulunci ta Al-Furqan da ke nan Alu Ebenu Nasarawa jiya nan Kano, wato Dr. Bashir Ali Umar, malami da ke fafutukan al'ummar musulmi sun dawo kan hanyar daidai wanda yake istinbadi a cikin Al-Qur'ani, hadisi da kuma wato aqwal na malamai a daidai wannan lokacin. Muna tare da malam, kuma malam muna maka barka da shigowa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Usman Hamza Usman sunana, nake farin cikin kasancewa da ku inda zamu shafe rabin sa'a tare da malam, inda malam zai mana bayani dangane da muhimmancin wannan kwanaki na goma karshe na Ramadan, wanda kusan lokaci ne da yake da matukar daraja baya ga wato kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Akramakallahu duba ga wannan lokaci da muke tinkarowa. Menene ya kamata musulmi ya duba dangane da wayannan ranaku?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة وأنهم كانوا كيدا ميكي فسكنتا سوني كانوا كيدا مالمي ما ستربية أنا الدين المسلم شي سكتشي درا رنسو سوني سكف درا رنكو وأن درا رئيسين شكرا. تكما وانا ينونا كنشيوا سوني سرم فيفي توتر رمضان، abin da ta suka zamanto sun fi kowane dare sun fi darare ga baki daya، domin a cikin su ne ake samun daren Lailatul Qadr wanda Allah jalla wa ala yace khairum min alf shahr، yafi wata dubu alheri. To saboda wannan ya nuna shine sirrin watan Ramadan، wannan dare na Lailatul Qadr، domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake musahabban sa yake ma al'umma sa bishara da zuwan watan Ramadan، yana rataye wannan da cewar a cikin wannan wata na Ramadan akwai dare wanda yake yafi dare yafi wata dubu، duk wanda aka haramta ma alherin wannan dare to wannan shine tababbe. To wannan ya nuna kan cewa wato sirrin watan Ramadan shine daren Lailatul Qadr، wanda yake a cikin waɗannan goma ƙarshe Allah madaukakin sarki ya sanya shi. To maksudi anan shine mu fahimci cewar Allah madaukakin sarki ya keɓance wannan al'umma da wannan falala ta lokuta waɗanda suke masu alkhairai. A cikin al'adar Allah jalla wa ala sunnarsa shine cewar rahama ta musamman yana yin ta a lokuta waɗanda suke masu falala masu albarka. Haga babu rahmar da ta kai rahmar aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi kuma manzo، babu rahmar da ta kai irin saukar da alqur'ani ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To wannan rahama Allah jalla wa ala yayi ta ne a cikin wannan dare na Lailatul Qadr wanda yake cikin waɗannan darare guda goma. Idan mutum ya riski haka to sai ya san cewa dukkan lokuta masu albarka. To a lokacin ya wajaba ya zage dantse yayi abinda Allah zai dube shi da rahama، saboda kyautar da Allah yake yi a cikin waɗannan lokuta masu alfarma baya yin ta a wani lokaci kamar su kamar irin wannan lokuta masu alfarma. To shi yasa malamai sukan ce ta'arradu li nafahati rabbiku، wato ku bijirar da kawukanku ya zuwa ga wato iskar rahama da tausayi da take zuwa daga Allah. Yayin da mutum ya dace da wannan sai kaga Allah ya rubuta masa arziki wanda har abada ba zai tabe ba. To wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan waɗannan goman ƙarshe suka zo shi akan kansa sai ya tashi yana ijtihadi yana kokari irin ijtihadin da baya yi a cikin sauran watan Ramadan، kamar yanda ummul mu'minina sayyidatuna Aisha as-siddiqatu binti siddiq take fada cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi ramadan fi al-ashr al-awaqir min ramadan ma la yajtahidu fi ghayriha. ya kasance yana ijtihadi a cikin goman ƙarshe na Ramadan irin yadda baya yin irin wannan ijtihadi a sauran waɗannan darare ya kasance yana tayar da iyalinsa da daddare kuma yana daure kwarjallansa wato ya kaurace ma dukkan wata alaka sai kawai aikin ibada wa yuhyi layla ya rayar da daren gabaki daya a cikin ibada to wannan shi akan kansa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance yana yi domin ya nuna mana mu al'ummarsa irin yadda ya wajaba wato mu zage dantse mu dauki waɗannan darare waɗanda zamu shiga cikin su a cikin lokuta waɗanda suke Allah madaukakin sarki ya zaba to lallai bawan Allah ya zamanto baya cikin marafkana baya cikin gafalallu to wannan shine muhimmancin waɗannan darare masu albarka
so akwai magana na ittikafi gashi kuma bana abin ya zo da larura ba za a samu gabatarwa ba me ya kamata musulmi a fadin duniya ya fi mai da hankali musamman ma a nan nahiyar mu ta Najeriya
na'am wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ta gabata idan wannan goman karshe suka zo yana yin ittikafi domin neman daren lailatul qadr wannan sunnar sace ma'anar ittikafi zama a cikin masallaci ba tare da mutum ya fita ba sai dan bukata wanda suke ta dan adam kamar cin abinci ko zuwa makewayi domin yin ibada Allah ya ambaci wannan ibada a cikin alqur'ani wa antum aqifuna fil masajid alhali kuna yin itikafi a cikin masallatai to kuma wannan ibada ce wanda take magabata annabawan Allah tun kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam sukan yi irinta to shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ita ta fuskar da tafi kowace cika da dacewa maksudinta shine mutum ya tsaya a masallaci daga sallah sai a karatun alqur'ani sai zikiri sai addu'o'i to kamar yanda muka ji halin yanayin al'umma yanda aka shiga ciki yanzu da sha'anin wato wannan annoba wanda har yanzu da sauranta kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye ta ya dauke ta ga al'umma baki daya to wannan annoba ita ta sa zaman itikafi zai zamanto akwai garabi a ciki saboda haka bisa shawarar hukuma da jami'an kiwon lafiya ya zamanto cewar batun itikafi zai yi wahala to a cikin irin wannan hali abinda ya wajaba mutum ya yi shine zai iya daukan ra'ayin imamuna Ash-Shafi'i cewa ko yaushe idan ya zo masallaci din zai zauna kamar alal misali mutane sukan zo tun daga la'asar su sallar la'asar su zauna su ji tafsiri sannan kuma su sallar magarba su ashan har su tahajjudi to mutum zai iya niyyar itikafi na wannan lokaci inda a wajen imamu na Shafi'i mutum zai iya itikafi ko da na awa ɗaya ne saboda haka sai ya kudurta wannan niyyar duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi itikafi a haka ba itikafin da ya yi shine na kwana goma to amma ya yi ma sayyidina Umar izini da ya ce ya yi bakance tun kafin ya musulunta cewa zai yi itikafin dare ɗaya a cikin masallacin Ka'aba mai alfarma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka cika bakancenka to kaga wannan ya nuna asali ne tunda dare ɗaya kawai kaga bai hada hadda wuni ba to tunda aka yi izini ya itikafin dare ɗaya to in mutum ya dauki wani juz'i na dare da rana ya yi itikafi kenan ya samu wajen zama ya samu madogara to sai mutum ya yi wannan in kaga wannan tunda wannan na itikafin gabaki ɗaya bai samu ba to mutum ya yi da wannan niyya ana fata Allah madaukakin sarki zai bashi alkhairan da ke ciki to kar a manta da cewar ba itikafi ne kadai kyakkyawan aiki da ake a cikin waɗannan kwanaki ba akwai bibiyar mabukata akwai kyautata ma iyaye da sanya farin ciki a cikin zukatansu akwai kyautata ma dangi akwai neman marayu da zawarawa da waɗanda suke mabukata masu tsananin bukata kan a share musu hawayensu a biya musu bukatunsu irin waɗannan ayyuka su ma suna kawo tazkiya kamar yadda Allah ta'ala ya ce allazi yuqima lahu yatazakka wanda yake bada dukiyarsa yana neman tsarkaka to wayannan ayyuka duk suna ba mutum tsarkaka, kada a manta da su. Ba sai mutum yayi tasalloli bane kawai zai samu tsarkaka da kusantar Allah, bal irin wayannan ayyuka ne ihsani ga bayin Allah suna kawo mu mutum tsarkaka.
Yana naka wannan iya mutum shi ya shafa sallah karatun Qur'ani, amma wanda zai taimaka wa jama'a zai yi shafa mutum
kwarai da gaske. Abinda ya danganci abinda mutum zai yi na sallah da azumi da karatun Alƙur'ani da zikiri, wannan shine wanda ake cema alfa'ida qasira, wato ta takaita ne a kansa. Duk da yake in ya tsarka za ta sa shi tsarkaka, kuma wannan tsarkaka za ta zamanto ta taimaka ma al'umma wajen cewa zai kyautu an samu mai kyakkyawan mu'amala a al'umma. To amma shi ayyukan da kake taɓa rayuwar ɗan su, shi wannan ita ce fa'ida muta'addiya wadda take ƙetare ka ta kai zuwa ga waɗansu bayin Allah, wanda wannan abinda dama ake fata kenan a samu akan wanda ya zamanto mai yawan sallah, mai yawan karatun Alƙur'ani, to kuma zai zamanto mai jin kai, mai tausaya ma bayin Allah.
Akwai mata a gida, su ne ne kamata su musamman ma dama ba su cika zuwa itikafi ba sai wanda su samu dama sosai.
Mata a gida su ma su lizimci ibada a cikin gidajensu, su lizimci ibada a cikin gidajensu. Babu laifi su rinka zuwa masallatai domin sallar tarawih da sallar tahajjud da ake yi idan akwai aminci, idan kuma akwai ba a jin tsoron fitina. Da ya halatta su je tun da zamanin Sayyidina Umar radiyallahu anhu, da ya haɗa sahabbai suke yin sallar dare cikin Ramadan, an ware ma mata su ma suna zuwa a masallaci da limaminsu suna haɗuwa suna yi. So don haka a cikin gidajensu za su iya su ma zuwa masallatan, sannan a cikin gidajensu sai su kula da yin ibada, karatun Alƙur'ani, yawan zikiri da istighfari da addu'o'i, da kuma shi kansu kula da ƴaƴansu da kula da mai gidan. In aka sanya niyya, ita kanta wannan ibada ce a cikin waɗannan lokuta masu albarka.
Akwai ƴan uwa da ke sauran ƙasashen waje, musamman ma wasu ƙasashen da babu yawan musulmai sai su kaɗai, ya za su gudanar da wannan kwanaki goma a can?
Waɗanda wato shi Ramadan ya riga ya zamanto alamar al'ummar musulmi, to hakika kan waɗanda suke a ƙasashe waɗanda suke musulmi ɗan ƙalilan ne, ba ƙasashe ne na musulunci ba, ba za ka ga wannan alama ba. Ba za ka ga wato irin wannan haske a garuruwa, saboda masallatan ma waɗansu lokaci ma za ka ga masallatan ma sai ka yi tafiya mai nisan gaske za ka samu masallaci. A cikin irin wannan hali sai wanda yake za su iya haɗuwa don su rinka a rayar da dararen nan ta hanyar yin sallah, to sai su haɗin su rinka yi a tsakan kanunsu, domin wannan zai ƙarfafa su. Kuma dama maƙsudin da yasa aka rinka haɗuwa ɗin kenan ake wannan sallar, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin ta a cikin jami'i. To in za su haɗu su yi zai yi kyau, don wannan zai ƙara ƙarfafa musu, kuma zai ba su irin alheran da ke cikin a haɗu a yi sallah tare. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi sallah wato ta Ramadan tare da liman har aka yi sallama, Allah zai rubuta masa ya kwana yana sallah. To za su iya kokari su haɗa kansu, komai kankan komai rashin yawan su, kai ko da ma abokai ne mutum ɗaya biyu su haɗu su yi sallar tare, wannan yana da kyau matuƙa. In kuma babu wani aboki wanda zai taimaka ma, wanda za su taimaka ma juna, za su taimakekeniya da juna da shi wajen ko da su wajen yin wannan ibada, to mutum a kan kansa sai ya lizinci kansa ya zage dansu, domin koyaushe shi Allah jalla wa'ala a kowane hali ana bauta masa, ko a cikin yawa ko a daidaiku. To in mutum ya riski falalar wannan lokaci, to sai ya kokari ya ga abinda zai yi, ya yi kokari ya kaddamar da abinda zai sa ya dace da samun yardar Allah, kada ya bari wannan lokaci ya tafi bai yi wani aikin kirki ba.
Akwai lokaci na sahur wanda yake da albarka, musamman ma mutum zai iya tashi karfe uku ya ta bada har wannan lokacin yana istighfar.
Abinda aka fi so a cikin waɗannan darare shine mutum ya raya su ga baki ɗaya, wato in zai iya kada ya bacci a cikin daren. To idan kuma ba zai iya ba, to yayi ya dan huta a farkon daren, a ƙarshen daren ya tashi. abin da ya fi sulusun dare, wanda yake sulusun dare yanzu yana zuwa wajen kusan karfe 1 da minti 20 na dare. Sai kuma lokacin suhur, shi ko lokacin suhur shi ne ainihin lokaci ne albarka da Allah maɗaukakin sarki yake karɓan addu'ar masu addu'a. Duk da yake a karɓan addu'ar masu addu'a ya tana farawa tun daga sulusun dare, amma shi lokacin suhur an keɓance shi da yin addu'a, tunda Allah ta'ala ya ce wal mustaghfirina bil ashab, masu neman gafara Allah a lokutan suhur. To kada mutum dai ya zamanto akalla wato lokacin suhur ya wuce shi bai tashi ya raya wannan dare ba, amma kamar yanda wato bayani ya gabata, su waɗannan dare so ake a raya su gabaki ɗaya, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kananan yara ta yadda su yake yi fi sallah, kamar yanda ya zo a hadisin Aisha a cikin Tirmidhi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin wani wanda zai iya tashi ya sallah cikin mutanen gidansa face ya tashi shi.
Wani akwai mata musamman ma da take cikin yanayi na rashin sarki ya za ta amfani lokacin ko da hannun
wasu. Mata waɗanda suke cikin yanayi na rashin sarki suna nan cikin ba a ɗauke musu nau'in neman kusancin Allah ba, za su iya zikiri, istighfari, tasbihi, hailala, baqiyatu salihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim, salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cika shi, salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa mutum ya sami yafiyar zunubai, kuma yana yaye damuwa da baƙin ciki, da kuma addu'a, tunda waɗannan azkar, waɗannan abubuwa na zikiri idan aka yi aka kuma yi addu'a, to ai an rayar da daren. Shi ma akwai malamai da kuma da suke ganin ma cewa mace mai al'ada za ta iya hadda karatun Alkur'ani, duk da yake dai in ba karatun tishi na hadda ba a bisa sahihin magana shi ne mace za ta iya yi, amma karatu na tilawa in dai tana cikin al'ada ko jinin biki ba za ta yi shi ba, sai dai in tana gudun hadda ta za ta zube sai ta yi muraja'a domin hadda ta tattaya, wanda yake tukanta wannan muraja'ar ai tana daga cikin ayyukan ibada. To da ko da mace tana da al'ada, akwai abubuwa da za ta yi na ibada, kuma wannan kaga kamar abin da ya danganci ihsani ga bayin Allah da kyautata ma iyaye da sada zumunci, kaga duk wannan abubuwa ne wanda duk za ta iya yi. To kuma muhimmin abu ga su mata din, musamman muhimmin abu ga mata da suke cikin wannan hali, da kuma ma waɗanda ba mata din ba, da ma wanda suke ba cikin wannan hali ba, shine wato barin husuma da rigimu a cikin waɗannan darare. Saboda ita husuma da rigima a cikin waɗannan lokuta suna daga cikin abin da yake kawo sanadiyar ɗaukewar mutum ya samu albarkar lokuta masu albarka. Kamar yadda aka ruwaito wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya sanar da sahabbai yaushe ne daren Lailatul Qadr, sai ga waɗansu mutane suna husuma suna rigima a cikin a gefen masallaci, sai ya tsaya ya daidaita su ya raba su, sai Allah ya mantar da shi. To kaga ya nuna abin da ke cikin husuma na wato rashin na kawo sanadiyar rashin tawfiki. Don haka a guji rigingimu a gidaje da husuma, musamman ma'aurata a gidajen aure a guji wannan.
Wace addu'a bawa zai yi daga ƙarshe musamman in Allah ya ya samu damar wannan lokaci?
Da sayyidatuna Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullah, idan aka yi mu muwafaqa na dace da daren Lailatul Qadr, wace addu'a zan yi? Sai ce kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allah kai ne afuwa ne kuma kana son afuwa, kai min afuwa. Saboda in mutum Allah ya maka afuwa, to dukkan wani mummunan tasiri, duk abin da kaga yake samun mutum mara kyau a duniya, to sanadiyar zunubansa ne da laifukansa da rashin binsa ga Allah. To in Allah ya maka afuwa, ba za a shikenan wannan tasirin mummunan tasirin da musibin da suke zuwa sanadiyar kauce ma hanya da kai, to Allah zai amintar da kai. To sannan kuma ranar lahira Allah zai yafe maka, bi ma'ana za su zamanto waɗannan ayyukan naka, maimakon ka gan su miyagun ayyuka, sai Allah ya mayar da su zamanto kyawawan ayyuka. Saboda haka wannan in muka yi tunani, in muka duba muka ga kan cewar amsa tambayar masoyi ne ga wanda yake so, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wa ya fi so, ya ce Aisha. To da sai masa tambaya, kaga irin abin da zai gaya mata, kaga shine abin da wanda kake matukar so ya tambaye ka kake so ka nuna masa abin da yake komai ya nuna muhimmancin wannan addu'a wannan addu'a ce mutum ya lizumce ta a cikin dararen baki daya saboda koda wannan daren ya kama ya dace shi ne lailatul qadr ya samu da yayi addu'ar da ake so a yi sai a yinka yawaita ta in a cikin sallah ne ko shi ake sujada a yi ta in a cikin addu'ar kunutun sallah ne a yi ta ma an yi zikiri ne an daga hannu za a roƙi Allah a sa ta a cikin jerin addu'o'in da za a yi
ma sauraro duba ga lokaci a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu tare da shugaban cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Al-Furqan da ke nan Alu Avenue Kano Nasarawa GRA wato Dr. Bashir Ali Umar wa akramu kallahu sai ayi sallama da masu sauraro
to jama'a Allah mu daukakin sarki muke roƙo ya samu mu dace da hanyoyin yarda sa a waɗannan goman ƙarshe kuma Allah ya samu dace da daren lailatul qadr wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa'alaikum salam wa rahmatullah. Madadin jagoran shirin Hafiz Garba sai kuma wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku Umar Garba ni Usman Hamza Usman nake cewa sai wani lokacin wa salamu alaikum wa
rahmatullah. من عذب ما يوم الزلال نرتشف
من عذب ما يوم الزلال نرتشف
من اتفقنا في مواقف
نختلف
هذه الحقيقة نطور فيها ونعتلف
وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأيك ما هو ذنب نختلف أصل العلاقة بيننا
أرض وعطاء
لا تسمح الموج اختلاف وتنجلف لا تسمح الموج اختلاف وتنجلف
لو نختلف وياك ولك وجهتنا